Toate Africa. The voice of America. Direct from Washington. Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Wa alaikum. Da fatan an wuni lafiya. Aisha Mu'azu ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Alhamis 10 ga watan Fabrairu na shekara 2023. Kafin ku ji abin da muke tafa da su, ga Ibrahim da kanin labarai.
To Aisha, yau Juma'a an samu wasu mutane da ransu karkashin baraguzai a Turkiya, yayin da yuwar samun mutane da ransu bayan girgizar kasar da ta halaka mutane da dama ke dusashewa. Rasha ta yi lugudan wuta kan Ukraine da jerin hare-haren makamai masu linzami a yau dinnan Juma'a. Sannan kasar Pakistan da hukumar lamuni ta duniya IMF sun kwashe kwanaki suna tattaunawa don farfado da shirin tallafi ga Pakistan na dala biliyan 6.5.
To kanin labaran kenan aka saurara. To a babin rahotannin mu kuma za a ji cewa 'yan Najeriya sun shiga halin ni'yasu bayan da bankunan kasar suka ce an yi musu umarnin daina karbar tsohon kuɗi bayan wunin yau Juma'a.
Abin da ya shafi shiga banki wannan akwai matsala. Mun tun safe muke zaune a nan, yanzu ma mun haƙura ne kawai mun janye.
Za a ji cewa a wasu sassan Najeriya dai al'ummar yankin sun koma tsarin ba ni gishiri in baka manda, yayin da wasu kuma suka raja akan amfani da kuɗin wasu ƙasashen sakamakon rashin sabon kuɗin. Za kuma a ji wata hirar da na yi da wata 'yar fafutuka a Najeriya wacce ta ce gwamnati ba ta wayar da kan al'umma game da zaben da ke gudana ba yadda ya kamata.
Kamata ya yi gwamnati a mazaunin ta na gwamnati wanda take da ƙarfin ta kawo doka ya zama dole, ita ya kamata ta ɗauki ɗawainiyar yin wasu abubuwa na faɗakarwa da sauransu, amma wani gaskiya ina ga yanzu gwamnati gaskiya ana ta dangaza.
To rahoton idan muka shiga babin rahotannin mu kenan, amma yanzu ga Ibrahim da labaran duniya.
To assalamu alaikum masu saurare, da fatan an wuni lafiya. Ga labaran. Yuwar a iya ceto ƙarin mutane a Turkiya da Siriya waɗanda suka makale ƙarƙashin baraguzai da girgizar ƙasar nan mai ƙarfin 7.8 a ma'auni ta haddasa na daɗa dusashewa. To amma yau Juma'a, wato kwanaki huɗu da aukuwar wannan iftila'in, an zaƙulo wasu mutane da dama da ransu daga cikin baraguzai a lardin Hatay na kudancin Turkiya. Yanzu dai jami'ai na cewa adadin mutanen da suka mutu sanadiyar wannan mummunar girgizar ƙasa wadda ta addabi yankunan kan iyakar Turkiya da Siriya ranar Litinin ya haura sama da 21,000, wanda don haka wannan girgizar ƙasar ta zama mafi muni a jerin bala'o'in girgizar ƙasa da dangoginta a tarihin duniya tun bayan girgizar ƙasa da ambaliyar tsunami na shekara ta 2011 da suka yi sanadin mutuwar mutane 20,000 a ƙasar Japan. Rashin kayan aiki ya kawo cikas ga tawagogin ayyukan ceto a ƙoƙarinsu na gano masu sauran numfashi. Wata tawagar 'yan agajin Majalisar Ɗinkin Duniya ta kasa isa Siriya har sai jiya Alhamis, inda ta ratsa ta maƙetarar Bab al-Hawa, wadda ita ce kaɗai maƙetarar da aka amince ma jami'an Majalisar Ɗinkin Duniya su yi amfani da ita wajen kai kayan agaji daga Turkiya zuwa wuraren da ke ƙarƙashin ikon gwamnati a arewacin ƙasar. Hanyar da ke kaiwa maƙetarar daga Turkiya ta lalace sanadiyar girgizar ƙasar, kuma yanzu ne ma aka sake buɗe ta. Rasha ta yi lugudan wuta kan Ukraine da jerin hare-haren makamai masu linzami a yau dinnan Juma'a. Hare-haren sun rutsa da wasu muhimman madafun rayuwa, wanda ya kai ga katsewar wutar lantarki a wurare da dama. Birnin Zaporizhia, wanda nan ne tashar nukiliya da tafi girma a Turai take, ya sha makamai masu linzami har sau 17 a cikin sa'a guda, a cewar muƙaddashin magajin garin birnin. Hare-haren na yau Juma'a na zuwa ne gabanin zagayowar ranar 24 ga watan Fabrairun bara, lokacin da Rasha ta fara mamaye Ukraine.
To an jima Ibrahim zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya, amma kafin nan Bari mu shiga babin rahotanninmu inda za mu leƙa Najeriya. ‘Yan Najeriya da dama na ci gaba da kokawa tare da nuna fargaba game da irin cunkoso da ake fuskanta a wasu bankunan ƙasar sakamakon ƙarancin kuɗin da aka canza, lamarin da ya haifar da tarin matsaloli a faɗin ƙasar baki ɗaya. To, ko da yake babban bankin ƙasar bai fito fili ya sanar da cewa an daina amfani da tsaffin kuɗi ba, la'akari da cewa yau ne wa'adin da ya bayar ya cika, sai dai alamu na nuna cewa CBN zai mutunta umarnin da kotun kolin ƙasar ta bayar na ci gaba da amfani da tsaffin kuɗi har zuwa ranar 15 ga watan Fabrairun bana, inda za a yi zaman sauraron hukuncin da za a yanke. Daga Abuja ga rahoton da Samsiya Hamza Ibrahim ta aiko mana.
A yau 10 ga watan Fabrairu ne babban bankin Najeriya CBN ya bayyana cewa za a daina amfani da tsofin takardun kuɗaɗe da aka canza na naira 200,500, lamarin da ya haifar da fargaba a zakatan mutane da dama a ƙasar ganin irin cunkoso da ake fuskanta a bakin wasu bankunan. A hali yanzu dai ɗaruruwan kwastomomi ne suka taru a harabar bankin Zenith da ke unguwar Aso Kuro a babban birnin tarayya Abuja, inda suke ƙoƙarin shiga bankin don samun biyan buƙata.
Sunana Yakuba Adamu. Gaskiya halin da ake ciki na matsalar abin da ya shafi shiga banki wannan akwai matsala. Mun tun safe muke zaune a nan, yanzu ma mun haƙura ne kawai mun janye.
Me aka ce muku?
No, ana samun kowanta amma kamun ka shiga ne matsala.
Sunana Abubakar Usman.
Ka kai ma a gaban banki, shin ba ka samu shiga ba ne?
Ban samu shiga ba tun da safe ma ana nan, tun karfe 6 ma ana nan, amma ban samu shiga ba har yanzu.
Me ya faru?
To, sun ce mu rubuta suna. Kuma ana kira suna sai su getare na wasu, su getare na wani, sai ka ga bamu samu shiga ba. Muna ta yi mu shiga, kina har yanzu bamu samu mu shiga ba.
Wannan lamari na zuwa ne a daidai lokacin da gwamnatin Najeriya ta ce za ta mutunta umarnin da kotun kolin kasar ta bayar akan karar da wasu gwamnonin jihohi uku suka shigar, inda kotun ta dakatar da aiwatar da wa'adin daina amfani da tsofin takardun kuɗin har zuwa ranar 15 ga wannan watan da ake ciki, inda za a yi zaman sauraron hukuncin da za a yanke. Tunda fare dai wasu 'yan Najeriya sun nuna goyen bayan su ga matakin gwamnatin kasar da CBN na sanya wa'adin dakatar da amfani da tsofin kuɗin da aka canza. Muhammad Salih Hassan, shugaban kungiyar One Nigeria, na daga cikin 'yan kasar da suka nuna goyen bayan su ga matakin, yana mai cewa duk wani abu da ya shafi kuɗi ba hurumi ne na kotu ba.
Ina goyen bayan babban bankin ƙasa abin da ta yi. Wannan abu ne da dukkan ƙasashe suna yi a koda yaushe. Mu mun fi shekaru da dama ma ba a canja wannan kuɗi ba. Kuma kin ga wannan canjin kuɗi abin da nake kallo shine, na farkon fari tsari na maganan kuɗi, wannan hurumi ne na babban banki, hurumi ne na economist waɗanda suka san yanda tsarin harkoki na kuɗi yake na duniya, ba hurumi ne ta kotu ba.
Shiko a nashi ɓangaren Nastura Ashish Sharif, shugaban kwamitin amintattu na gamayyar ƙungiyoyin arewacin Najeriya, na ganin wannan hukuncin da kotun kolin ƙasar ta ɗauka ya yi daidai duba da halin da 'yan ƙasar suka tsinci kansu a ciki, tare da ƙari kan cewa tsarin da aka kawo ba a yi masa kyakkyawan shiri ba.
Duba da halin da aka tsunduma mutane a ciki na tashin hankali da firgici da wahala da rashin sanin ma ina mutane suka sa a gaba.
Ana dai fargabar yiwuwar barkewar rikici, la'akari da yanda al'umma suka fusata akan wa'adin da aka sanya wajen daina amfani da tsofin kuɗin da aka canza a ƙasar. A daidai lokacin da ya rage saura 'yan kwanaki a gudanar da babban zaɓe na fidda shugaban ƙasa a Najeriya. Kazalika, masana tattalin arzikin ƙasa na ganin kamata ya yi a bi mataki daki-daki har sai kuɗaɗen sun wadata a ƙasar, kamar yadda Dr. Isa Abdullahi ya ƙari da cewa.
A ƙa'idar kuɗaɗe na duniya da ma na Najeriya, ba a ƙiyasce iyaka rana kaza ne za a yi canjin.
Bayan ga waɗanda suka yi cincirindo a harabar bankuna da dama a faɗin Najeriya, a faɗin ƙasar, abin jira a nan shi ne ranar da za a yi zaman sauraron hukuncin da za a yanke domin kawo ƙarshen matsalolin da tsarin ya haifar. Shamsiya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To, a gaida Shamsiya. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye, sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da Twitter da Instagram. To, yanzu ga Ibrahim da ci gaban labaran duniya.
To, Aisha, ƙasar Pakistan da hukumar lamuni ta duniya IMF sun kwashe kwanaki suna tattaunawa don farfado da shirin tallafi ga Pakistan na dala biliyan 6.5 da ya cije. To, amma wannan karan ma sun kasa daidaitawa don ceto wannan ƙasa ta kudancin Asiya daga matsalar kasa biyan bashi kafin cikar wa'adi. Ministan kudin Pakistan Ishaq Dar ya gaya ma manema labarai kuku wani taron manema labarai da aka gaggauta kira a Islamabad babban birnin kasar cewa tattaunawar ta kwanaki 10 da tawagar IMF ta kasance abin da ya kira mai tsawo kuma a cewarsa an kammala cikin nasara kafin bakin su bar kasar da safiyar yau Juma'a. Dar ya ce tawagar tasa za ta tattauna ta yanar sadarwa da jami'an IMF a ranar Litini bayan ta yi nazarin daftarin kundin abin da aka iya daidaitawa a kai wanda tawagar ta IMF ta mika kofinsa ma gwamnatin Pakistan. A kasar Myanmar, gwamnatin adawa ta haɗin kan ƙasa ko National Unity Government NUG na ƙorafi cewa kafafen yaɗa labarai na ƙasa da ƙasa na mata mummunar fassara. Cao Zhao, mai magana da yawun fajar shugaban ƙasa na ɓangaren NUG ɗin, ya gaya ma muryar Amurka jiya Laraba cewa NUG ita fa ba gwamnati mai gudun hijira ba ce, saboda manyan wato shugabanninta ciki har da muƙaddashin shugaban ƙasa da kuma muƙaddashin prime minister da ma da dama daga cikin ministocinta har yanzu suna cikin Myanmar ne inda suke zama kuma suke gudanar da ayyukansu.
Gaida Ibrahim Ka Almasi Garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ta yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu inda har yanzu muke batun naira a Najeriya. Bisa ga yadda jama'a suka shiga damuwa a Najeriya saboda sauyin kuɗi da babban bankin kasar ya yi wanda ya kawo ƙarancin kuɗi a hannun jama'a. Wasu jama'a sun so matsarin ba ni gishiri in ba kamanda, yayin da wasu suka karfafa amfani da kudaden kasashen ketare. Daga Sokoto ga rahoton da Muhammad Nasir ya duba mana.
Kwanakin nan dai 'yan Najeriya sun tsinci kansu cikin mawuyacin hali na karancin kudade da za su yi lalurar yau da kullun saboda sabon tsarin nan da babban bankin kasar ya soma amfani da shi. To amma dai 'yan magana na cewa dole uwar naki, kuma rashin uwa ke sa a nemi uwar daki. Yanzu haka wasu 'yan kasar yanayin ya tilasta su soma amfani da tsarin nan na musayar kaya, wato mutum ya bayar da kayan da ke gare shi domin ya karbi wasu da yake bukata, kamar yadda wani mutumin jihar Kebbi ke cewa.
Eh, haka yake, wanda ya danna cewa kamar in kana da gona ka fara aiki mai ya kare ka da baka da kuɗi, kaga sai ka dauki ainihin hatsi ko maiwa ko dawa ko gero sai ka kai, in ka kai sai a baka mai sai ka tafi tattar da injin ninka.
To ko baya ga amfani da abinci, kuna amfani da wasu kaya na daban?
Eh, ana yi, ana daukan clean ko sabulu na wanka ko kuma dai ire-iren su duka dai haka ana yi.
Wasu jama'a kuma musamman mazauna yankunan dake da iyakoki da jamhuriyar Niger suna ƙara ƙarfafa amfani da kudaden sefa na jamhuriyar Niger wajen cinikayyar su, kamar yadda Muhammad Aliyu Illela yake cewa.
Eh, gaskiya yanayi na kasuwanci gaba ɗaya kusan in ce ya koma sefa, saboda idan ka zo wajen mai sana'a da niyyar sayan wani abu zai tambaye ka nera ta gare ka ko sefa, don mafi yawa ma ba su amsa transfer, don haka kusan kasuwancin mu gaba ɗaya ya koma sefa.
To kamar su yanzu mutanen gari sun nutsu da cigaba da hulɗa da sayan kaya ta amfani da sefa?
A dama sun nutsu, tunda nera babu ta, ana neman nera babu.
Har wayo wani mutumin Kamba ta jihar Kebbi ya tabbatar da cewa dole ci ke sa su yi amfani da kudaden na Niger.
Mamur Sani Nomo Bunza, kasuwa Kamba nake. To wallahi kasuwa namu kasuwanci yanzu dai sai dai hankuri, sai dai alhamdulillah ruwan Ubangiji, saboda kaya ana son kaya babu kudin sayi, saboda yanayin canjin ga. Wallahi sai fama ta fadi yanayin canjin ga. Dan yanzu ya kata 700-600 sefa.
Sai dai masana tattalin arziki na ganin cewa cigaba da irin wannan tsarin yana da hadari ga tattalin arzikin Najeriya. Bashir Muhammad Acira na Jami'ar Usmanu Danfodiyo da ke Sokoto na ganin cewa.
Amma dai kamar yadda muka sani a dokance, wani ko karɓa ko kasuwanci da kuɗin wata ƙasa a cikin wata ƙasa haramtaccen abu ne. Amma in har ana yi kuma hukumomi suka sa idanu ya ci faruwa, wannan abu zai kawo tunaki ga tattalin arzikin ƙasa, domin zai sa kuɗin a halatta kuɗin wanda ba na ƙasa ba a cikin ƙasar, kuma ya kasance cewa kuɗin ƙasar yanzu kila za su rasa kimar su a idanun mutane, har ya kai mutane kila yanzu kuɗin kimar wata ƙasa suke gani ba wannan ba, wanda yake rashin kimar kuɗi yana cikin abin da ke kare tattalin arziki.
Ya ce wannan tsarin da babban bankin Najeriya ya soma aiki da shi tsari ne mai kyau, to amma dai
dole aka ce zamani riga ne, dole mutane su daure su dauki wannan abubuwan, amma ita kuma gwamnati su da babban banki suna da haƙƙin su samu mutane hanyoyi a ƙauyuka na sadarwa masu inganci na aika kuɗi da amsar nan da amsar su. Amma dai wannan tsari ne mai kyau illa dai yanzu yanda ake son a aiwatar da shi a cikin wannan yanayi. To in ba a yi hankali ba hatara ba yana iya kawo ci baya ga tattalin arziki.
Da yake gwamnatin Najeriya ta kalubalanci hukuncin da kotun ƙoli ta yi da dakatar da amfani da wa'adin goma ga watan Fabrairu a zaman lokacin da za a daina karɓar tsofaffin kuɗi, da yawa 'yan Najeriya sun zare ido ganin yadda lamarin zai kaya. Da yake wa'adin na goma ga wata ya riga ya cika. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
Ta gaida Muhammad Nasir. To yanzu kuma za mu koma batun zaɓe a Najeriya, inda Hajiya Halima Baba Ahmed a wata tattaunawa da nai da ita ta yi magana a kan rashin shirin gwamnatin Najeriya na wayar da kan al'umma da kuma irin matsalolin da rashin tsaye da mata takara za su iya haifarwa a ƙasar. Ga hirarta mu.
Koma batun zaɓe, wasu irin ƙalubaloli kike gani wannan za a fuskanta a wannan zaɓe duba ga yadda abubuwa suke tafiya da kuma rashin tsayawar mata kyakara zai haifar da wata matsala nan gaba?
Gaskiya zai iya haifar da matsala cikin gwamnati saboda gudunmawar da mata muke bayarwa a gaskiya in mace ta samu waje ya fi na maza. To kin ga ko idan har a ce da a samu ƙarin mu mata a cikin waɗanda za mu zo mu tsaya mu nemi takara, kin ga ko gaskiya da a samu cigaba sosai. Shi ne na farkon ci bayan da zamu rinka samu su ma zan muna roƙon Allah ya daidaita musu halin su ya gyara musu ya zaba mana shugabannin da za su mana adalci masu kishin ƙasa ba masu son aljihunsu ba. Kuma Aina ta ce ta shiga ta gama komai. Allah Ubangiji ya sa din kudurorin da aka yi niyya mai kyau wanda zai kawo a daƙalabi wani abin da zai shigo ni kutse ko na son zuciya. Aina ta shige take in Allah so ya da ba wani abin da zai faru. Sai dai kawai matsaloli ne wanda ba a rasa wanda kuma rayuwa duka ya shafa haka. Shi ne sani dan bada inda ake ganin abubuwan nan ke tafiya. Kamata ya yi gwamnati a mazaunin ta na gwamnati wanda take da ƙarfin ta kawo doka ya zama dole ita ya kamata ta ɗauki ɗawainiyar yin wasu abubuwa na faɗakarwa da sauransu. Amma gaskiya ina ga yanzu gwamnati gaskiya ana ta dangaza. Ta dangaza shi ita ne take da ƙarfin iko da mulki a hannunta wanda za ta ce wanda za ta ce a'a. To gaskiya anan wajen ka akwai ɗan giɓi a wajen. Saboda daga nan zuwa zaɓe sauran sati nawa ko kuma sauran kwana nawa. A ce har yanzu a ce gwamnati ba ta kawo wani doka da ɗan siyasa da mai zaɓe kowa ya shafa a kansa ruwa ba. Da matsayin da muke ciki da a ce kowa ya rusuna ya fara dubawa cewa lallai abin nan fa ba ƙaramin abu ba ne. Kowa ya shiga taitayinsa ya shiga hankalinsa. To kin ga har yanzu abubuwan ana gani haka ainihin ne kawai take ta iya nata kokarin.
To kina gani akwai lokacin da za a iya gyara kuma akwai lokaci wani irin gyara ya kamata a yi?
Akwai lokaci da izinin Allah yau ana sauran sati ɗaya ne idan aka ga dama in Allah ya so ya yi da a yi. Gwamnati ita take da kuɗi ita take da mulki a hannunta. Yanzu misali zan baki shekara nawa tun da ake election a Bauchi tun da ake election a ƙasar nan manyan zaɓe in Allah Ubangiji ya so ya yi da duka zaɓen mu na Bauchi ana yin shi lafiya a gaba lafiya. Kowane zaɓe akwai program ɗin da ƙungiya na muke shiryawa mu yi ma al'umma in Allah Ubangiji ya so ya yi da tun daga 1999 aka fara zaɓe har zaɓen da aka yi na ƙarshe in Allah ya so ya yi da ba a samu wani mummunan tashin hankali a Bauchi ba wanda kowane shekara ana tsammanin Bauchi nasa zai fi na ko'ina.
Hajiya Halima Baba Ahmed kenan a wayar da kan wayar da kan al'umma a zaɓe mai ƙaratowa a Najeriya. To kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar. Kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa kan mita 102.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. In gabanin mamayar da Rasha ta yi wa Ukraine, jami'ai a nan Amurka suke gargaɗin cewa akwai yiwuwar a kawo wa Amurka hararen yanar gizo ta hanyar yin kutse a na'urorin wasu muhimman wurare a ƙasar. Lamarin da ya sa hukumomin tsaron ƙasar suka tashi tsaye wajen ganin sun yaƙi masu wannan mummunar ɗabi'a waɗanda kan nemi kuɗin fansa kafin su buɗe kutsen da suka yi wa kamfanoni ko wata ma'aikata. Yau batun da shirin na duniyar Amurka zai mai da hankali a kan kenan. Sunana Mahmud Lalu. adalla. Matsalar masu yin kutse ta yanar gizo akan kamfanoni don neman kuɗin fansa na ƙara ta'azzara a sassan duniya, kamar yadda bincike ya nuna, yayin da masu kutsen ke mai da hankulansu kan muhimman wurare kamar kamfanonin da ke safaran mai ta bututun ƙarƙashin ƙasa, inda masu kutsen kan shiga na'urorinsu su rufe bututun har sai an biya kuɗin fansa kafin su buɗe su. A irin wannan kutsen, masu yin sa kan shiga cikin na'urorin kwamfutocin kamfanin ne su dasa wani mugun abu da zai iya rufe duk wata safaran man, sannan su nemi kuɗin fansa na maƙudan kuɗaɗe kafin su buɗe su don man ya ci gaba da gudana. Irin wannan kutse kan kassara harkokin kasuwancin kamfanonin ya kuma sa su tafka mummunan asara. Brett Carlo mai fashin baki ne a kamfanin MS Soft da ke yaƙi da matsalar ta kutse a yanar gizo.
Ransomware attacks have fundamentally changed in the last couple of years.
Yace matsalar kutse akan kwamfutocin kamfanoni don neman kuɗin fansa ta sauya cikin 'yan shekarun da suka gabata, ko da yake har yanzu suna amfani da wannan tsari, amma yanzu masu kutsen sun samu wata dabara ta yadda za su iya sace bayanan kamfanin su kuma yi barazan na sake su akan yanar gizo a matsayin wata dabara ta ƙara neman kuɗaɗen fansa. A shekarar 2018, masu irin wannan aika-aika kan nemi a biya su kuɗaɗe kamar dalar Amurka 5,000, amma a yau ɗaruruwan dubban kuɗaɗe suke nema, a wasu lokuta ma har zuwa miliyoyi. Sukan kuma nemi a biya su ne ta hanyar kuɗaɗen crypto, waɗanda suke da wahala iya bin diddigin su. A nan ma mai fashin baki Brett kenan yake cewa biyan kuɗin fansa abu ne mara kyau, domin yana ƙara kuɗaitar da masu yin wannan aiki. Idan kowa ya ƙi biyan kuɗin fansa, babu wanda zai riƙa yin kutse a yanar gizo don satar bayanai. Ƙwararru dai sun ce ire-iren waɗannan masu kutsen mutane ne da ke abubuwansu cikin tsari, kuma suna tafiyar da harkar ce tamkar wani wajen kasuwanci, inda suke da sashe-sashe da ma'aikata, kuma sukan zaɓi wanda suke so su afkawa ne cikin nutsuwa. Boydin Rona ƙwararriya ce a hukumar gina tubalan tsaro a yanar gizo a nan Amurka. Ta ce ba wai faɗa wa kowa suke yi ba, sukan zauna su kalli wani kamfani guda ne wanda suke ganin za su iya nasara a kansa, wanda kuma zai biya kuɗaɗen da ake nema sai su afka masa. Jami'an Amurka sun ce yawancin masu wannan aiki na kutse na zaune ne a gabashin nahiyar Turai, inda suke zaman kansu, yayin da a wasu lokuta kuma akan samu wasu gwamnatocin da suke mara musu baya. Boydin ta ce muna kallon Rasha a matsayin wani wuri da mafi yawan hare-haren ke fitowa. A shugaba Joe Biden ya yi tunana ta kira ga shugaba Vladimir Putin na Rasha kan ya taka wa masu irin wannan aiki na kutse a yanar gizo burki a ƙasar. Zuwa ƙarshen shekarar 2021, an ga raguwar yawan hare-haren da ake kaiwa na kutse a yanar gizo, kuma wasu masu fashin baki sun danganta hakan da matsin lamba da Amurka ta nuna ta hanyar amfani da diplomasiya. Sai dai wasu na cewa ɓata garin sun fara yin takatsantsan yayin da hukumomin tsaron Amurka suke ƙara ƙami wajen yaƙi da matsalar kutse don neman kuɗin fansa, ciki har da karɓe kuɗaɗen da aka biya, saka takunkumi, cafke waɗanda aka samu da laifi, da kuma ta sake su zuwa gaban kuliya. Amma kuma duk da haka, kamfanin MC Soft ya ce akalla kamfanoni 2,323 aka kaiwa hari a bara, ciki har da ƙananan hukumomi, makarantu da asibiti. Brett ya ce abu mafi muni da ke faruwa shine yadda lamarin ke shafar jama'a, da kuma mutane da mai yiwuwa ba za su iya samun kulawa a asibiti ba sanadiyar kutsen. Misali, idan har an kaiwa asibitin da suke zuwa hari. Ƙwararru dai na ba da shawarar cewa ya kamata kamfanoni da asibitoci su riƙa ajiye kofin duk muhimman bayanansu a wasu na'urorin da ba sa kan yanar gizo, ta yadda waɗannan ɓatagari ba za su iya kaiwa gare su ba. Masu sauraro, da kuma haka muka kawo ƙarshen shirin namu na duniyar Amurka na wannan mako, sai kuma mako mai zuwa in Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Gino Yahi da Anna Rice waɗanda suka haɗa asalin rahoton, sai kuma Julie Lennon Gresham da ta haɗa shirin, ni Mahmud Lalo nake cewa a yi hutun ƙarshen mako lafiya.
Ta gaishe ka Mahmud Lalo. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aiko mana ta email.
Sabonmu na farko a yau sabon haɗin gwiwa ne daga Babandi Mamman Bande da Ali Sarkin Yaƙin Nima tare da Tasi'u Anguwar Tudu da Attahir Zaƙin Soyayya. Suka ce dakatar da CBN daga wa'adin fasa amfani da tsofaffin takardun Naira da kotun kolin Najeriya ta yi, hakan ya yi daidai. Muna fatan CBN za ta amince da wannan mataki. Sai sakon Safiyanu Gumel Zangon Daura ya ce muna jajantawa iyaye da ƴan uwa tare da al'ummar jihar da Magaram bisa rasuwar yara ɗalibai da ibtila'in gobarayar halaka su a makarantar boko. Allah ya ji kansu, Allah Ubangiji ya musu rahama, Allah ya kiyaye aukuwa irin wannan tashin hankali na gobara a nan gaba. Amin. Sakonmu na gaba sako ne da ya fito daga Kawu Meruwa Bajoga da Sale Muhammad Isa Bajoga. Suka ce wannan tsadar rayuwa da canjin takardun kuɗi da ya jefa mu cikin wannan hali, Allah ya kawo mana ƙarshen shi domin wallahi muna karɓa sosai. Shi kuma sakon Hamidu Kalalabuwa a jihar Difa ya ce kirana da kukana zuwa ga ministan wutar lantarki na ƙasar mu ta Nijar. Mu al'ummar garin Kalalabuwa muna cikin duhu da fatan za a kamala wutar lantarki. Da fatan kuma mai girma ministan wutar lantarki ya ji wannan kiranawa. Sakon Murtala Ibrahim Zangon Daura ya ce ina kira ga shugabanni da jami'an tsaro da su jingine maganar yakin neman zaɓe a tunkarin matsalar tsaro. A ƙarshe ina addu'ar Allah ya jika mutanen da suka rasu a jihohin Katsina da Nasarawa da Taraba. Sakonmu na ƙarshe ya fito daga Isuhun Dila Faki ya ce matakin da kotun kolin Najeriya ta ɗauka na dakatar da yunkurin gwamnan babban bankin Najeriya da shugaba Buhari a kan ci gaba da kashe tsoffin kuɗi, hakan ya yi daidai domin wallahi jama'a na cikin matsala. To masu sauraron mu, mun gode ku ci gaba da aiko mana da sakonninku.
To an gaida Zara'u. Da wannan kuma muka zo shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma a takaice.
To a takaicen, yuwar a iya ceto ƙarin mutane a Turkiyya da Siriya waɗanda suka makale ƙarƙashin baraguzan da girgizar ƙasar nan mai ƙarfin 7.8 a ma'auni ta haddasa na daɗa dusashewa. To amma yau Juma'a, wato kwanaki hudu kenan da aukuwar wannan ibtila'in, an zakulo wasu mutane da dama da ransu daga cikin baraguzai a lardin Hatay na kudancin Turkiyya. Yanzu dai jami'ai na cewa adadin mutanen da suka mutu sanadiyar wannan mummunar girgizar kasar wadda ta addabi yankunan kan iyakar Turkiyya da Siriya ranar Litini ya haura sama da 21,000, wanda don haka wannan girgizar kasar ta zama mafi muni a jerin bala'o'in girgizar kasa da dangoginta a tarihin duniya. Kungiyar kare yancin ɗan adam ta Human Rights Watch na kira ga gwamnatin Burtaniya da kuma kungiyar tarayyar Turai da su yi bincike tare da kuma ɗaukar mataki kan wani babban jami'in gwamnatin China da ke kai ziyara a Turai wanda ya fito daga yankin Xinjiang. Yarkin Tunis, mataimakin sakataren jam'iyyar Communist ta China a yankin Xinjiang kuma ciyaman ɗin gwamnatin Xinjiang, zai halarci wasu tarurruka a makon gobe a London, sannan ya kuma ziyarta a Brussels ranar 21 ga watan nan na Fabrairu. Kasar Pakistan da hukumar lamuni ta duniya IMF sun kwashe kwanaki suna tattaunawa don farfaɗo da shirin tallafi ga Pakistan na dala $6.5 billion da ya cije. To amma wannan karan ma sun kasa daidaitawa don ceto wannan ƙasa ta kudancin Asiya daga matsalar kasa biyan bashi kafin cikar wa'adi.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen wannan shiri na wannan lokaci, sai kuma a sake gyara zama domin sauraron shirinmu na gaba, wato yau da gobe. Sannan idan Allah ya kai mu da dare, wato ƙarfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wanda ya daidai da ƙarfe 8:30 agogon GMT da Ghana, za a ji mu ɗauke da wani shirin. Yanzu a madadin Ibrahim Ka Almasi Garba, wanda ya taya ni gabatar da shirin, da producer mu Daji, da injiniyan mu na yanzu ni Aisha Mu'azu, nake muku fatan alkhairi. Wa assalam.